Assalamu alaikum masu saurare da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a jin mutanen rikizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fagi tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan dawo da koyar da ayyukan hannu a cikin jadawalin karatun makarantar sakandare. Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta tuntubi masu ruwa da tsaki akan yiwuwar dawo da tsarin koyar da ayyukan hannu a jadawalin makarantar sakandare.
To baba, ya kake ganin za iya aiwatar da tsarin nan na koyar da sana'o'i daga sama zuwa ga gundumomi na jihohi, tabbatar da cewa an mahimmantar da ka koyi sana'a koda kana karatun boko?
Ya inda suka faɗa abu ne muhimmi ba ma a jihohin Arewa ba, gaskiya da ƙasa gaba ɗaya, amma mu tsaya misali a jihohin Arewa. Wannan mu abin ya kusa na wato ilimi na sana'a da ya kamata a koya. Ni bayani cewa alhamdulillah mu a Kano ya kamata sauran gwamnatoci su zo su game muke yi a irin su Aliko Dangote Skill Acquisition Center, su game za su iya gani daga ciki wanda yake zai ba su sha'awa, za su je su yi a jihohinsu. Don kamar yadda na ce, muna da fanni har guda 20 ilimi, kuma in kika ce yanzu za ki ga malamanmu maza da mata wanda suke koyarwa a waɗannan ɓangare akwai sha'awa, kuma za ki ga cewa akwai mutane ɗalibai ilimi, akwai wanda ya gama, waɗanda suka gama digiri ɗin su sun zo suna koyin ilimin sana'a, akwai waɗanda suke sun gama ilimin secondary sun zo suna koyin ilimin sana'a, akwai wanda suke sun gama irin su polytechnic ko college of education haka, da sauransu ma sun zo suna ƙara yin ilimi na sana'a. So wannan shi ne dama abubuwan da ya kamata duk wanda ya je karanta humanities da ake faɗa. Gaskiya Aliko Dangote Center tana ɗaya daga cikin makaranta ta zamani, tunda ma wato injinan nan da muke da su za ku gan sababbi ne kar kwanan nan ɗan satuka gaba ce da takwas aka fara aiki da su. So abu ne wanda yake zan ce ina kiran gwamnatocin Arewa su zo su gani da mutumi wannan wato ilimi na wannan fanni su na ilimin sana'a, saboda su kansu je jihohinsu don su fara irin wannan, koda bai kai fanni 20 ba, koda fanni 5 ne su je su fara, koda fanni 10 ne, 15 da sauransu ya tafi ya sauƙaƙa. So wannan wani abu ne wanda zan ce zai canja mana rayuwa a Arewa da kuma ƙasa gaba ɗaya, kuma yaranmu ko ɗalibanmu za su samu abin yi, kuma za su samu abin dogaro ba tare da suna tunanin cewa in sun gama makaranta yau za su yi ba. So wannan wani abu ne wanda kuma in sanayen nan ce nan ba ta jawo banda Aliko Dangote Center ICT ba, wanda nan ma wani bangare ne da yan mutane kadan za ku ga cewa an bude nan jihar Kano, anan Audu Baba Secretariat, inda shi ma zai koyar da irin waɗannan ayyuka na sana'a na bangaren digital technology.
Na'am, to mun gode baba. Bari mu koma kan baba. A ganinki, ya kike son a inganta tsarin ilimin Najeriya, musamman inda muke da sama da yara miliyan 10 da basa makaranta a yanzu sakamakon rikice-rikicen da ake yi da dai sauransu? Ya ke ga ganin za a inganta tsarin ilimi wajen shigar da duk yara da ba sa zuwa makaranta musamman arewacin Najeriya karatu ko da koyar sana'a ne?
To ni a shawara ta sai an koma baya an koma kan tebur an zauna an yi tunanin yaran nan an sake tsari ga dukkan wata ƙasa da take son ci gaba ya zama dole ta saka ilimi ya zama na daya akan priority din ci gaban rayuwar jama'a kuma ilimin nan ba kawai na irin wanda Bature yake cewa who is who ba ilimin ɗayan talakawa ya zama yana ɗaya daga cikin abinda za a bada mu muhimmanci ni dai ina kira ga shugabannin mu na Najeriya wanda suke da nauyin ilimin tadda mutanen mu akan kuma su kyale yara su rika ba su zabi zamani ya canja da za a tilasta wa mutum tun daga secondary ko jami'a a ce kai ga abinda za kai ke ga abinda zaki a ba yara dama su sha'awa da kansu dan saboda duk abinda yaro yake so ya sa ra'ayin kansa shi yake sanyi to zai fi masa ya bada himma haka gaskiya ya kamata mu canja tsari akan yanda mu aka tayar da mu a yanzu rayuwar da mu aka yi mana ba za ta yi wa ƴaƴanmu na yanzu ba
masha Allah mun gode kaka umma a matsayinki na matashiya a Najeriya wani abu ɗaya kike ganin za a iya canja wajen bada ilimi ingantacce musamman a arewacin Najeriya
mataki dai da zan iya cewa ya kamata a fara dauka shine tun farko dai a fara involving yara da na university din da na ko ina dai practicals
wato ana koya musu a zahiri
ko a aikace ba wai wannan rubutu ai zahiri sosai abubuwan za su zama a cikin kansu yadda su kansu in suka je za su yi wannan abu sai kika abin ya fita fiya da kyau kin za su fara building experience sun suna yara
na'am
sai amma ina son a rinka paying attention a mayar da hankali wurin duba lafiyar kwakwalwar dalibai wato mental health daga yara har manya kuma a dinga bin ra'ayin yara like in yaro na makaranta a bin ra'ayin shi a duba a gani menene yaro yake so yayi ba wai dole a ce yaro dole sai ya tafi makaranta ba ko kuma dole in yaje makaranta ga abin da zai karanta a tambayi yaro a ce me kake so kai me kake da ra'ayin kai sannan sai ai support shi wannan abu sannan kuma a rinka paying attention to yara akwai yaro zaki ga tun yaro zaki rinka duba da abubuwan da yake son yi ko kuma abubuwan da yake son shiga da abu zaki ya gane abin da in ya sa karfi a zai zama very successful instead of a je a tura yaro a ce dole sai kai medicine watakila inda lawyer maybe bakin shi ma zai fi karfi zai fi fighting yayi abin da ya kamata da passion amma iyaye sai su ce dole sai medicine kamar a makarantu ma dai a Najeriya yanzu zaki ga especially secondary schools zaki ga idan akwai abin da ake cewa art class da science class sai kika a ce wai in akai exams wai wanda suke da highest scores wai sai akai science classes wai wanda suke da wannan particular course sai akai su art classes no bai kamata haka ba da wanda yake da highest scores da wanda yake da ya kamata ne a duba interest din mutum passion din mutum da shi ya kamata a bi a aika mutum ajin da ya dace da shi ba wai a ce dole sai ka je nan gurin ba sannan kuma ya kamata a ƙara a nuna mai matasa cewa aikin gwamnati ba shi bane komai da komai zaka iya wayannan vocational skills ko still zaka zama very successful amma irin wannan right now abinda ake renawa ne da kana karami kace ni zan je makaranta in koyi drawing cewa za a yi ba za a yadda ba dan gani ake wannan bas bai isa ya sa kai suna ba amma zaki kawai da suke abun da suke da kai ba ba shiga aniya ba inda ba a gayyata su yawwa kamar su poetry din nan ki duba irin poetry din nan sam akwai wata kasarayan alhan islam a Najeriya yanzu ba inda ba ta shiga kuma poetry din shi ya kaita wannan spoken word poetry shi ya kaita duk inda
ke zuwa ya
kamata a karfafa gaskiya
yawwa mun gode Ahmad to gashi kai ma kana kokarin dawo da ilimin da ka koya na sana'o'i a can turai gida a yanzu kai kake ganin za a iya inganta tsarin koyar da sana'a
gaskiya akwai wani abu da nake saurara inda kowa yake fara akwai wani abu da ake cewa apprenticeship anan turai
koya a aikace kenan
yawwa inda zaka ke koyan abu kana karatun shi amma kuma ana biyan ka wasu kuɗin da ban kin ga wannan wani abu ne wanda ba lalle sai wai department din gwamnati kadai za su iya su taimaka wa matasa da
fannin gwamnati
apprenticeship yawwa to kin ga ya kamata a ce akwai private companies wanda idan gwamnati suka hada kai za su iya su yi wannan you know scheme din na apprenticeship wanda yaro kana zuwa wurin aiki amma kuma maybe a rana daya kana koyan theory na wannan aikin shi ma wannan ci gaba ne din na kasa kaman abin da yasa na san cewa wannan abin zamu iya mu implementin din sa a Najeriya tunda Najeriya nan wani zubin rashin resources ko kuma irin a kawo ideas din wanda kuma kaga cewa ba wai dan amfanin kanka wai kake yin abin da kake so kai ba saboda gobe ne ko yaran ka ko jikokin ka za su zo su ci amfanin sa to wannan tsari da muka yi shine mentoring wanda a yau idan yaran da suke za su koyi wa wannan sana'an za mu samu wasu kuma magabata wayanda su sun dade ko suna yin business haka sun zama successful a cikin business din sai mu ce ga mata
bai
zama lalle yauwa kuma bai zama lalle a ce wai su ma sana'an takalma suka yi har suka samu kansu a inda suke ba sai ya zama wannan sana'an suka koya har suka samu kansu a inda suke amma abin da zamu yi shine ya zama to su kuma suna ba wa wayannan matasan
karfin gwiwa
irin suna duba su ko yauwa karfin gwiwa suna motivating din su irin hawa ne ga abin da ya kamata kai in kana so kai kaza su kuma yaran su san cewa idan ina so na yi wani abu wanda ban san yaya zan yi ba ko kuma iyayena ba su da ilimi akai akwai wani wanda ya riga yayi irin wannan rayuwa shi ma ya san halin da yake ciki yanzu ya san abubuwan da yake za su yi ne mai shawara a wurin sa to kin ga idan muna da irin wannan dai ana so matasa su je su yi aiki amma in baka da irin guidance wanda zai dora ka akan hanya kin ga in nesa ta yin nesa sai kiga yaro ya zo ya tsaya a wuri daya yaran sa ina ya kamata ya fuskanta ko gaba ko baya sai sa mentoring yana cikin daya daga abubuwan da ya kamata a ce irin ana emphasizing a Nigeria saboda idan kika duba a irin al'adunmu na arewa da wuya kiga ko yaro ya zauna a cikin manya sai a ce a yara ku zauna a can irin manya ku su dai kai su dai su yi magana su ne amma kinga ana na iyan turai sai kiga ana kawo irin youth a cikin abubuwan da suke yi irin saboda sun san kowa 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 zai iya kawo experience din sa saboda haka da haka zaki ga kasa ta ci gaba ba wai ko kawai manya ke shawaran su ba an bar yara amma ana irin wayannan abubuwan ana kawo irin matasa kuma kamar yanda ina jin ko Umahani take fada cewa a bari yara su zabe abin da suke so ba sai lalle wai sai ka je university ba ila wani yari yana sana'a ya zama dan sanda ne ba wai zaka zo ka ce ah sana'a dan sanda ɗan sanda da suke kaza kaza eh bi abin da shi yake so yayi kamar anan wani zaki ga yaro bature ya tashi ya ce sai security yake so yayi kuma ba sai ya je jami'a ko ya je wani ko wani training ne zai yi vocational exam certificate ɗinsa ya je aikin security ɗinsa akwai irin digital skills wanda a Nigeria yanzu yawanci kowa wanda suke da hali hadda matasan da duk wani phone da ya fito zaki ga yaro ya ce wannan phone din nake so wannan phone din nake so amma watakila abin da suke yi da wannan phone din bai fi a dauki hoto ayi Instagram irin social media amma in kika tambaye su ka san cewa wannan iPhone din naka zaka iya kai scanning din document da shi ka tura wani ta email ko wani app ko kuma zaka iya kai capturing din labarai akai yanda kuma zai yi kyau kamar wanda babban camera akai ba su sani ba to kinga irin wannan skills ne wanda ko ni kaina a yau ina freelance wanda zan yi na capturing din event kuma a biya ne ta bangaren gwamnati cewa ga abin da ne kuma duk da phone ne to irin wayannan abubuwan na zamani shine mai mu taimakawa society ɗinmu in terms of digital technology
wanda sun ga kwararru
wannan abin sun zo kuma kwararru saboda ba zai yi a ce ka zo zaka koya wa yaro abin da bai da ra'ayi ba sai ka duba ga me ra'ayin matasa me suke so su yi sai a neman musu sana'a a cikin wannan abubuwan da suke so su yi kamar in baki misali yanzu wani zubin na kan yi kamar irin Instagram aka live na hira da mutum duk wani abu wanda tunani ne wani ya bani shawara ya ce idan kai fa za a biya ka ina yin guda daya wasu suka ce wasu kamfani suka ce in ka ci gaba da yin wannan abin tunda kana irin wayewa da mutane hankali ne kana ba su karfi gwiwa samu biya ka to kin ga dai irin wannan abin abu ne wanda in aka wasu matasa ba su san za ka yi kai abu irin haka a rinka biyan ka ba saboda tunanin su bai je nan ba kuma ba wanda irin ya ba su wannan shawara to akwai abubuwa da yawa makamancin haka wanda za a iya a taimaka wa matasan Najeriya amma wani zubin sai an zo an haɗa kai an zauna an duba me matasa suka saboda a yau zan iya zauna ana in ce ga abin da ya ce matasan da suke yi a matsayina wanda ya zauna a Turai ko ina da wasu ilimin amma kuma kaje ka samu matasan za su yi su ce ba su abin da suke so su yi ba kenan kin ga dole a ce dai abin da za a yi a Najeriya yau ka yi magana ka yi irin abin da ake kira focus group consultation da wanda kake so su yi wa
ka fara magana da
su
ka fahimci me suke bukata
me suke bukata yau sannan a zo a ce to ga program nan ta ai
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Baba ta yi magana akan batun sauya tunanin mutane. Ko ya kike ganin za a sauya tunanin matasan arewacin Najeriya ko al'umma arewacin Najeriya akan cewa in kuma ya samu aikin ya yi aiki yadda ya kamata dan shi ma ya kai ga matakan da yake son ya kai a nan gaba.
Kin tabo inda yake min kaikayi dama. Ai duk wani ciri da al'umma za ta yi ta yi kirara ko ta dora akan abinda take na alheri ya ci gaba. Kuma kan tebur ba laifin yaranmu bane ba da ba sa son yin ayyuka irin na karfi ko na sa kai dan neman ci gaban rayuwa. Shi yaro dama idan an haife shi yanda science ya nuna mana ai a gurin babba yake koyan komai, to dole ne mu koma mu canja tunanin da ra'ayin yaranmu akan tafarkin da muka dora su tun asali. Yanzu kan ba shakka yaran Hausawa wasun su da yawa ba za su je su yi aikin da yaran ƴan kudu saboda yanda muka tarbiyyantar da yaranmu ba kawai da baki bane laifinmu ne har da misali haka muke rayuwa. Yau kowa shi office to gata nan yanzu mun zo mun samu gashi nan iri-iri illar irin wannan abu ya sa mana yaranmu a yanzu su ne ba su da aiki saboda population da ya yawa babu yanda za a ce kowa aikin office kowa aikin gwamnati zai. To an riga an tayar da su a kan wannan aƙida kuma I'm sorry to say lalaci ne. Saboda haka dole mu fadakar a tashi tsaye ai public announcement service announcement a rinka fadakar da yara akan cewa wannan kiyuyar ba za ta yi ba kuma modern fadakarwa ai supporting din su a ba su tallafi abinda shugabanninmu ya kamata su yi kenan da kuma iyayensu a gida su fadakar da su kamar yanda dan uwa Ahmed yayi magana cewa a yanzu gashi nan sana'a fa kaman a fuska take zuwa tana ce maka gani gani daukanni daukanni wayoyin nan zamani inda suna da wayan su sarrafa su za su iya samun kuɗi da su to amma abun fa tun asali a tunani yake. So yaran mu kam dole sai an samu wata manufa da za a iya canja tunanin su amma na tabbata professor zai iya ƙara haske akan wannan saboda gaskiya layin sa ne fiye da ni.
Na'am to baba muna jin ka zaka iya dorawa inda ta tsaya.
Eh kware da gaskiya abin ta faɗa haka ne kuma idan muke la'akari da talibai misali kinan karsashen waje zaki ga cewa da hila da rarrashi da kuma toshiyar baki zaki ga cewa sukan dauki waɗannan bangare na sana'a wato ko a yanzu kamar yadda muke bayani cewa yaran mu gaskiya ba sa sha'awar su je su yi aikin walda ko aikin dada ko aikin jin to wannan ya samu asali ne kamar yadda ta bayani tun daga baya can da farko kowa yana son zai sa babbar riga ya sha abula ake cewa zai zauna ranke da ke koren kitse to wannan lokaci da wuce idan muka duba turai gaba ɗaya da America ku duba irin gine-ginen da suke kawai ku duba kan titi irin waɗannan ring roads da waye waye suke gina waɗannan to wanda suke da aikin sana'a ba lallai wanda ya kamar daga cikin wasu mu suka faɗa wanda suke da degree ba wanda suke da certification na misali engineering ko construction building technology dai sauran irin waɗannan ko architect wanda suke zana da sauran su kawo da kan hanya mun zo mun sake lalle malam bahaushe mu ci gudan wannan wa ƴaƴanmu da jikokin mu cewa fa wannan hanya ta sani ta baya ta wuce ba ta aiki kuma ai ba za ta aiki ba yanzu ga hanya ta ga yadda za mu ke fashi ki siyo abin na zamani wanda ake yin fashi ki kawo shi dai ya ja iya fashi da komai da komai kawo shi makaranta ki ba shi ko da sace shi da yiko ta kwasi ringa biyan sa wani dan gawun sa zai ringa cewa lai saboda barin aikin sa da zai zamani yana da wani abu da zai wannan wani abu ne zai ci daɗi in aka dawo da shi kamar da ke magana a nan a rikwai dan waje a ce ne kwaikwai gyaran kwamfuta idan yana dan kancin sa ya kawo shi aiki to wannan lokacin zai dauke masa na ko dauke mata na kara wannan dan sai zai taimaka kuma dadi kuma zai dan rage gargadar rayuwa sai yau da kullun sai cewa a to wannan ne na shiga wata wannan to ya zanci abinci da sauran su kike ni kai da cewa sai an dan samu dan mu ƴan kuɗi da za a ringa bawa dalibai kamar abin shi kamar internship
na'am
misali in addition to but a zo wana ba shi dan allowance din sa sai da safi da tafi ci gaba da sana'a sau ko kuma yayi da safi da zo da yamma a makaranta to idan za mu fito da irin waɗannan programs kamar yadda muke da muka fara yanzu a jihar Kano to gaskiya da yawa za mu canja ra'ayin yara saboda ne za su ga cewa ai makaranta ne ke zo kuma ana biya to sannan kuma in na gama a ce akwai kai wani dan matashiya da za a yi manga a bayan dan muzigi da zan jin bude dan shagona gwamnati taimaka da kuma private sector su taimaka to wannan gaskiya zai canja ra'ayin yaran mu da yawa kuma fita daga wannan matsayi da muke ciki amma idan muka ci gaba da yadda muke a yanzu je yau to gaskiya ba inda za mu je kuma kamar yadda nace gaskiya da laifin yaran mu da kuma laifin shugabannin mu na can baya amma yanzu canji ya zo su kansu yaran mu suna ganin gaskiya yanzu haka wannan wani abu ne wanda gabaɗaya za mu rungume shi gwamnati ta agaza masu hali su agaza ya zama na duk waɗannan kamar mai walda ko kuma mai baki ya zama na duk mun canja musu ra'ayin cewa mun muna taimaka musu yadda ya kamata kuma ba sa dozin dan abin da suke samu to gaskiya za ki ga abin ya tafi tautar kamar yadda ni nake hagowa
na'am to mun gode baba idan aka kirkiro da wani abu na ci gaba aka zo wajen aiwatarwa yadda ya kamata da bin diddigi a kawo sauyi ba a yi shin wannan tsarin ilimi da kai magana tun farko akwai yadda kake ganin za a iya bi a tabbatar da cewa ana bin diddigin abubuwan da ya kamata a yi a fannin aiwatarwa
gaskiya wato abu dai ne ko ci ne ko zai ce kuma har ku zan ce za su gyara mana wannan al'amari na farko gaskiya muna da zan ce kamfar zan ce maintenance na rayuwar mu ta yau da kullum kamar ko ci ci da su mai construction engineer ko construction technologist ko wanda yake yin titi da sauransu zaki ga akasari titinan nan namu da ake yi gaskiya ana yin su ba yadda ya kamata ba kuma wanda suke da alhakin duba wannan gini daga tun farko ya samu kyakkyawan hasashi da turanci da ake cewa foundation sai kiga wannan hasashin gaskiya ba yi shi yadda ya kamata ba saboda haka ba zai karku ba da an yi titi da kuma ta shi da sai kiga nan ya fara molewa sai kiga nan rami ya fara fitowa da sauransu kinga na farko akwai almandana a wannan aiki da aka yi wanda yake da hakki zo ya yi ya tabbatar cewa wannan abu yayi wataƙila bai aikin sa daidai ba da sauransu ko kuma in ma yayi sai mu dauka mu a nan Afirka komai in muka an yi shi kidan dindindin idan misali muka duba kasashen da suka ci gaba za ku ga cewa wato duk wani abu da za a yi gini ne da za a zauna titi ne da za a yi za ku ga cewa akwai shekarun da ake bashi wannan ginin idan har ya zama na wannan ginin ko kuma wannan titi ko kuma wannan abin da ake gina ya zama na kafin a ce a dauka shi an bashi shekara biyar a cikin shekara biyu ya fara lalacewa to wancan za a kira wuta ce ga garanti da kafa amma ga abin da ake ci saboda haka za ki ga cewa wannan mutumin dole ya gyara wannan aiki da ya yi ko kuma a'a a ci shi mata rasa na har ila yau kuma ya zo ya gyara dole ko kuma nan gaba ba zai kuma samu dama a kuma bashi irin wannan ba to idan za mu dawo irin wannan hanyar da cewa muna da kwararrun mutane wanda gaskiya suka san aiki ba ce kana yi ka ba to wannan shi zai fara canja mana al'amura idan ni makini ne na iya jin nan gada to a bani contract na gada kuma in na yi in bace ba na yarda zan biya har season ko ban daga season ko farko har na karshe ko kuma in na ce wannan gada za ta shekara goma idan a cikin shekara uku ta fara fallewa a zo a same ni to idan muka fara irin wannan to gaskiya za mu ci gaba kuma har ila yau idan mun yi abu mu je na ganin barin sa ganin cewa wato shikenan mai har rayuwa ta kai a'a ba shakka ko me kula na ko yana so ku cewa to duk lokacin da ku kuce ya kamata a ce muna da sigara sai a bar abu ya riga ya lalace gaba ɗaya ba kuma da kashe ya zo ya zama na ma gyaran ma ba zai yi ba sai kiga sai an saki gaba ɗaya to culture of maintenance gaskiya wato muna da aiki a gaba kuma wannan wani abu ne wanda yake ganin ya kamata shugabannin mu nan gaba a gyara kuma yaran mu wanda suke shiga yanzu makarantun su iya sana'a ya kamata a koya musu irin waɗannan abubuwa tun nan gaba mu fita ga cikin waɗannan matsayi da muke ciki
na'am
to al'ura akan tambayar ki da ra'ayina da experience abinda isa akasarin abubuwan mu ba sa dorewa saboda in kika kalli sha'anin Najeriya a yanzu aiki da ake dauka a shu a mika wa shugaba ba lalle wanda ya cancanta ake bawo ba lalle wanda yake da ilimin abun ake bawo ba kawai favor ake so idan kamar yanzu za a dauki aiki a ce Umma Hani likita ce tana da tsarin aiki da ta iya a kasar waje tana da abubuwan ta gashi nan akan harkar health sai kawai a dauka dan ni ce na fita suna sai a bani ni kuma ilimi na annin bangaren abubuwan yara ne koda na fara zan samu rikicin karasawa to akasari inda za a dauki wanda kamar yanda nace daga farko ne a kyale yara su zabi abinda suke sha'awa su zama a rayuwa kada a zo ai influencing din su dan baban ka likita ne sai kai likita haka zalika in aiki ne na fi sabilillahi za a dauko wanda ya cancanta a dora to zaki ga dama mutum ya kware akan aikin sa ba kawai abinda ake so yayi zai yi ba har ci gaba da duk wani karuwa zaki ga mutum ya kawo kuma zai zama cewa ya janyo mutane da suke da tunani irin nasa na ci gaban abin nan an zo an ci gaba amma aka dora mutum a tafarkin abin da ba shi da sani ba shi da experience ko mun fa abin sa abin zai iya cije mishi ba zai iya ci gaba to akwai girman kai na dan adam mutum ba zuwa zai bai ce fa ni ban iya ba na kasa to sai kiga daga nan komai ya ruguje
to mun gode wani abu daya kuke ganin za a iya yi wajen farfado da fannin ilimi na koyar sana'a a Najeriya musamman a arewacin kasar
a gurbije kamar yanda professor ya riga ya yi magana yace irin changing mindset din mutum ba zai yi a cewa wanda yake jin yunwa zo ka rinka zuwa wuri kaza kana koyan abu kaza ba tare da kana bashi wani abu ba replacement kenan ni da abu daya da za a iya yi shine duk wani sana'a in za mu encourage din matasa su je su koyi wani abu ya kamata a ce an dauke musu kudin mota da kudin abinci saboda idan zaka ba mutum wannan kana canza masa mindset din sa ne kin ga shi ma ba tare da ma ka rinka taya masa kullun cewa je kai kaza ya san inda bai da kudin cin abinci yanzu ko yana samun kudin cin abinci da kudin mota me kuma zai hana shi yin koyan sana'a wanda ya san annan gaba za ta iya ci sama wani abu a gare shi sannan kuma a kawo wa'anda sun yi irin wa'annan sana'an sun zama successful a duniya zo kuma su yi musu magana so ni a ra'ayina ina ji idan muka fara irin wa'annan abubuwan kananan daga cikin anguwa irin kana cewa yara ku je ku koyi abu kaza za mu biya muku kudin motsin ku da kudin cin abincin ku za a fara samun canji a Najeriya sosai ba kanan ba
mun gode kwarai da gaske umma
san ce a makarantu especially tunda kinga ko media foundation da primary da secondary school
wato tushe
so za a rinka organize kamar irin seminars da talk show inda za a rinka musu magana akan muhimmancin wa'annan abubuwan su vocational skills din nan da abubuwa sannan kuma a rinka organize musu workshops sannan kuma a rinka nuna musu cewa duka suna da muhimmanci in kace zakai professional course din da muhimmanci in kace zakai vocational skills din ka suna da muhimmanci saboda ya dinga building interest a tare da daliban in suka kai lokacin da za su decide me za su yi kinga at least za a fara samun more people suna zama willing su dinga yin wa'annan courses din
farko wato wannan ilimin yanzu ne a garina ya zama mako wani ya kamata jawo iyalan mu da ayyukan mu da cikin mu kuma kan mu yi ban wanda yake you know in ba shi da wannan ilimin sana ya zama na cewa yanzu shi gwamnati suka a gaba kuma shi yake fata aiki cewon wato plan da zan zo shi kara ko ma zuwa shi ake so wani dalibi wanda ya gama secondary school wanda bi misali a ce bi ci gaba da tafiya a zuwa wata makaranta gaba da secondary ba ya zama na da mu iya bashi wannan ilimi na kamar a ce akwai a masa na sati takwas ko kuma wata tara you know wanda zai je koyi wani fanni sannan in ya fito ya zama na ba wai kawai cike na akwai masa ilimin ba to yaya zai yi jiki kafa wannan ya amfani da wannan ilimin ya kamata gwamnati ta waro a sosai ta ware dan wani abu wanda za a bashi je ya ce ya zama ne inda zai kafa kancin sa
shin wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Dattani gabatarwa Sahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a Birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya